sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shirin neman a sake komawa teburin tattaunawa don farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015 domin a kaucewa daukan matakan da ka iya kara jefa yankin Gabas ta Tsakiya cikin rudani, yayin wani taro kan harkar tsaro da aka yi ta yanar gizo a birnin Munich na kasar Jamus. Biden ya ce akwai buƙatar a bayyana komai a fili tare da samar da hanyar sadarwa mai inganci don a kaucewa rashin fahimtar juna da kurakurai. Kalaman na Biden na zuwa ne sau'i bayan da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce ƙasarsa za ta iya sauya matakan da ta ɗauka waɗanda suka take matsayin da aka cimma da sauran ƙasashen duniya kan shirin nukiliyar nata idan har Amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba mata. A gefe guda kuma shugaban na Amurka ya yi alƙawarin ba da tallafin $4 billion domin a ƙara ƙarfi wajen samar da allurar kafin cutar COVID-19 a ƙasashe marasa galihu a taron na Munich, wanda shi ne karo na farko da Biden ke halarta da shugabannin ƙasashen duniya 7 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya.
Today, I'm announcing the United States is making a $2 billion pledge to COVAX.
Shugaba Biden kenan yake cewa a yau ina mai sanar da cewa Amurka za ta ba da tallafin $2 billion ga shirin COVAX da kuma ƙarin wata $2 billion don mu kwadaitar da sauran ƙasashe su ma su kawo tasu gudunmawar. An maido da wutar lantarki ga miliyoyin mazauna jihar Texas a nan Amurka bayan da tsananin sanyin hunturu ya sa tashar samar da wutar lantarki ta lalace, sai dai har yanzu suna fuskantar kalubalen ƙarancin ruwan sha. Da yammacin ranar Alhamis, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa tashoshin ruwa 1,000 da ƙananan hukumomi 177 cikin 254 da jihar ke da su sun ba da rahoton katsewar ruwan saboda tsanani na sanyi. Sama da mutum miliyan 14 wannan lamarin ya shafa a cewar hukumar kula da muhalli a jihar ta Texas. A halin da ake ciki, a jiya Juma'a ne shugaba Joe Biden ya sa hannu a wani shirin tallafi da gwamnatin tarayya za ta ba jihar bayan da gwamnanta ya mika kukumbaransa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan siyasa da masu fashin baki sun yi gargadin cewa rikicin da ke faruwa a Mogadishu babban birnin Somalia tsakanin dakarun ƙasar da magoya bayan 'yan takarar shugaban ƙasa na ɓangaren 'yan adawa zai iya sa rikicin siyasar ƙasar ya ƙara ƙazanta. An jima ana tada jijiyar wuya a birnin na Mogadishu kan jinkirin da aka samu dangane da gudanar da zaben ƙasar. Shugabannin siyasa a Somalia sun samu rashin jituwa kan yadda za a gudanar da zaben, duk da watanni da Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an diflomasiyyar yammacin duniya suka kwashe suna ƙarawa ƙasar ƙwarin gwiwa. Da yammacin ranar Alhamis zuwa safiyar ranar Juma'a an ji harbe-harben bindiga a Mogadishu, yayin da birnin ke ƙarƙashin dokar hana fita da gwamnati ta saka don a hana magoya bayan ɓangaren 'yan adawa gudanar da zanga-zanga. Iyalan waɗanda suka mutu a mummunan fashewar nan da ta auku a Beirut sun gudanar da zanga-zanga a ranar Juma'a ta biyu, inda suka nuna adawarsu da cire alƙalin da ke jagorantar binciken musabbabin fashewar. Cikin wata sanarwa da ta fitar, gamayyar iyalan ta ce tsayawa ana naɗa wani sabon alƙali zai janyo jinkiri kan binciken fashewar wacce ta auku a ranar 4 ga watan Agustan bara. Lamarin da ya auku sanadiyar jibge sinadaran ammonium da aka yi a tashar jirgin ruwan birnin na Beirut. Babbar kotun ƙasar Lebanon ta yanke hukuncin cire alƙali Fadi Sawan bayan da wasu tsoffin ministoci da 'yan majalisar dokoki da shugaban Hezbollah suka yi korafin cewa jami'an da aka tuhuma a binciken suna da rigar kariya. Kotun wacce ta amince da wannan korafi ta yanke hukuncin cewa alƙali Sawan ya wuce gona da iri a tuhume-tuhumen da yake yi a binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba matakin gwamnatin Najeriya na rage cinkoso a gidajen yaran Najeriya ne, inda aka yi wa fursunoni 2,670 afuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan Shari'ar Najeriya, Abubakar Malami, ya min ƙarin bayani dangane da makasudin ɗaukar wannan mataki.
Makasudin wannan abuwa kamar kowane ɗan ƙasa da yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba, an kawo masa ɗauki, to su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki. Ana maganar social distancing. Idan mutum 100 ke ɗaki, ka samu nasarar cire mutum 20, ka kawo musu kafa ta social distancing wanda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wanda ta dangance su.
Ana cewa akwai belin da za a tara, misali waye zai biya wannan tara?
Gwamnatin tarayya ta dauki matakai na biyan tara. Ofishin ministan shari'a ya wannan misali kamar abin da ya hadasu yau, duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya ma marasa karfi wanda suka kasa biyan tara. Ma'aikatar interior tana da haƙƙi ita ma ta dauki irin wannan mataki. Individual haɗi da kai da kake ganin da cewa lambar ta yi ita yi kaɗan, kana da haƙƙi na in akwai mutum 1,000 a in akwai mutum 1,000 a gidan kurkuku, ka bada taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara.
Controller General na hukumar gidajen yaran Najeriya, Alhaji Jafaru Ahmed, ya min ƙarin haske akan yadda ake aiwatar da wannan tsari na afuwa.
Ina tabbatar maka da cewa waɗannan mutane da saurawa, kamar da shi ministan cikin gida, harkokin cikin gida ya faɗa cewa za a saki mutum 2,600 bayan waɗanda oraji shi shugaban ƙasa 41 waɗanda ya ba afuwa da sauran su waɗanda za a saki. Yanzu a nan da muka je kuje mun fara da mutum 4 da ke cikin waɗannan 41 ɗin da shugaban ƙasa ya bayar, don suna a nan ne an sake su. Dan saura ɗin mu za mu aika, mun riga mun aika ma to inda jahohin da suka shafa cewa su ma su saki waɗannan mutane a yanzu ɗin da muke magana, don mun ƙare wannan tsarmani su ma su saki waɗannan mutane. To bayan wannan ɗin sauran mutane da kuma suka shigo cikin 2,600 ɗin nan, akwai 29 a nan kuje waɗanda shi CJ na FCT wanda hakkin shi ne da huruminsa ya sake su, kuma ya sake su. Sauran dama an rubuta ma Attorney General, ya rubuta ma gwamnoni, ya hada da list ɗin kowane da aka yi recommendin cikin 2,600 ɗin nan za a kai ma kowane gwamna, saboda kasan akwai separation of powers, akwai federal, akwai state government, kowane abai an ka ba powers under section 175 president aka ba shi, under section 212 aka ba gwamnoni powers to establish prerogative mercy su ba kowa ahuwa through their state. So da mu yi recommendin a rubuta ma gwamna, su ma gwamnonin za su zauna su ma su suke waɗannan mutane. So abin da nake baka tabbaci cewa lokacin da duk aka ƙare wannan process, gamna kaga ba rana ɗaya ko ne state zai yi ba, amma ina baka tabbacin cewa ko waɗanne gwamna zai yi wannan abin, ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen an sake su kamar da kai recommend din su.
To amma ganin irin dubban dubatan fursunoni da suke shaƙe a gidan maza a Najeriya, a ce za a yi wa mutum 2,670 abubuwa kawai, an yi wannan adadi bai yi kaɗan ba? Har ila yau ga ministan shari'ar Najeriya, Abubakar Malami.
A'a, lamba ba ta yi kaɗan ba. Abin la'akari shi ne me ainihin matakai muhimmai ingantacci waɗanda aka zo da su, na ganin da cewa an kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta fuskar kawo sauƙi da ɗauki game da abin da ya danganci rage cinkoso a gidajen kurkuku. Mataki na farko da ya kamata ka yi la'akari da shi ta fuskar shari'a, ta fuskar doka. Gwamnati ta ɗauki mataki ingantacce na ganin da cewa an samu dokoki waɗanda za su kawo ɗauki ta wannan huska.
Controller General na gidajen yarin, yayi kuma ƙarin haske akan irin nau'o'in dororin da suka ci gajiyar wannan afuwa.
Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne. Kaga akwai waɗanda ya zanta tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. Ba kuma laifin washi da makami yayi ba. Ba abun nan ba, amma ya kai waɗanda duke ciki ban bai abun nan nasu ba. Saura waɗanda ke da ɗan ɗauri na shekara 3, amma sauransu wata 6 su ƙare horonsu. Su kaga wasu su zaka iske ko sata ce, ko wani rikici na cheating, ko wani mai da sauransu shure, ba wai wasu ne na masu fushi da makami mun ka ba su ba. Ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu fushi da makami da muka recommend ne a saki.
Waɗannan kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan afuwa a jiya.
Abar ma isa ne.
Kai mutum ina ne?
Ni ba ka tsini ne.
Dai kawo kana?
Satan ya kawo ni. Wani gani ne ya rera man moto na Satan. Shi ne na siya. Na siya shi ne gudun sai da moto shi ne ya tashi, kesin ya tashi. Mai moto ya ga moto. Ina cikin shekara na 2. Ba ƙaramin daɗi, ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya taimake. Na fahimci wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau. In na yi ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma na.
Sunana Ashiru Salifu. Dan Zamfara ne. Sannan kuma sata ne ta kawo nan. Satan mashin.
Saina.
Mashin na sata. An ka ɗaure ni shekara 1 da wata 6. To na ci wata 7. Wannan shi ne na farko, shi ne na ƙarshe. In dai sata ce mai suna sata, an kai ƙarshe da izinin Allah ba za a ƙara.
To masu sauraro duka-duka, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu zama lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraren mu barkamu da wanga lokaci, barkamu da saduwa a cikin shirin da dan gari. Shirin da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amerika da gidan radio Dalol FM na Dogon Duci. A cikin shirin da dan gari za mu kawo muku takaitaccen tarihin garin Lugu da ke cikin gundumar Dogon Duci, jihar Doso, Jamhuriya Niger. Albarkacin haka, mun yi hira da Malam Bori Zamu, malamin makaranta ne da ya ritaya a nan Dogon Duci. Ni da ni shirye shirin sunana Abdulaziz Dayuma. Da farko za mu sanin koyo da kimanin shekara nawa ne aka kafa garin Lugu.
Garin Lugu dai yau da shekara 500 zuwa shekara 600 an ka kafa wannan gari, wadda ta kafa shi ko sarauniya ce. Yar ƙasa tushenta daga Daura, tana sarauniya can, sai ya zamanto ƴan uwata can ba su shittu da ita ba, sai da ita da mutanenta da magajin ninta duk sun ka taso, sai sun ka nuhu nan waga ƙasa. To nan na suna tahe ƙasa bisa ƙasa, ƙasa bisa ƙasa, sai sun ka zo nan Lugu, sun ka ga wurin na yi musu, sai sun ka zauna. Daga sarauniya ƴan ƙasa zuwa yanzu sarauniya 16 ta yanzu tana nan da ranta ta 16. Ga cikin tarihi an san sarauniya guda da aka ce ma sarauniya Mangu ta sha daga da nasarun Faransh da sun ka zo mulkin ƙasar ga. Kashi babban aiki da wannan sarauniya ta yi, shi yasa Lugu ta yi suna.
Waɗanne irin ƙabilu ake samu a cikin garin Lugu?
Garin Lugu yanzu akwai dai Gubawa, akwai ko Kurfayawa, akwai Arawa, akwai Buzayi, kaji waɗanda sun ka yawanta nan dai garin Lugu. Can harko Gubawa na mutanen sarauniya ne, waɗance ne zakwa na sun kai daga baya.
Me ya bambanta wannan gari na Lugu da sauran wurare, kuma kamar me ya shahara da shi?
Garin Lugu bambancin shi da waɗancan garuruwa shi ne na farko a cikin duk kasar tamu kenan shine tushensu dubu dancan garuruwa mutanen da sun ka hitar da luguna sun ka tai sun ka kafa luguna girma mutane na hita suna zuwa suna kafa garuruwansu kaji wanda an ka cika wannan kasa dan ita lugu garinta ba wurin da aka iya aino mana ba gari ne kewaye da duwatsu shi amharin lugun nan cikin lugu ne kenan mutanen da sun ka fara zama nan ita sarauna wurin da za ta kariya kanta da mutanen ta na koda an zo kawo musu hari shi garin lugu yanzu nan na sarauniya take sarauniya ai kasa ta kafa shi kuma duk wadance ne wadanda sun ka dauki wurin ta nan na suke ba su tai wani wuri ba har ta yanzu akwai ta nan sarauniya aljumma tana nan
malam bore miye mutanen garin lugu ke takama ko alfahari da shi
na ga yama lugu ke wayana take da duwatsu don mutanen lugu sa'ad da sun ka zo duk yawancin su mahalbani kenan suna samun naman dashi to zuwa kenan zamantakai ta zamanto su manoma ne makiyaya ne to kenan tunda babu wuri yayi karamcin na noma dole su tai wasu garuruwa can inda kasar ana iya samun noma ana iya samun aiki kenan mutanen lugu ne yanzu manoma ne makiyaya ne amma tunda na lugu ba su samun isasshen wuri tunda dudduwa tsuni kenan sai sun ka kaura guda suna kaura suna zuwa suna zama can kauye suna garuruwa
akwai wani take da akai ma garin na lugu
take ni dai bancewa akwai wani take can kasan da ya dada cikin zamantakaiya kalmomi tunda gari ne wanda yake na tushen kasa duka kasa shine a tushe bai rasa su amma ni dai da ban sani
to wata waka ko wakoki ba
ko wakoki ana jin wakoki ana tai amma ni ban kan mu ko guda ba cikin su
irin kalubale ne garin lugu ke fuskanta a halin yanzu kamar misali dangane da abubuwan rayuwar al'umma
a yanzu lugu lalle tana da matsala guda ta ataicin akwai matsala hanya tunda wuri ne cikin duwatsu ne kuma dan akwai matsala a zo ga wurin yana cikin matsalolin da sun ka sa mutanen lugu sun ka kaura suna zuwa can wani wuri suna zama to matsalolin ruwa yanzu lugu tana da shato da akwai matsalolin ruwa amma yanzu akwai shato akwai rije tundada da shanu da mutanen gari ga shawuri guda to yanzu an yi musu shato suna da shi kenan ba su da matsalar ruwa kuma akwai su da likita akwai su kuma da makaranta lugu babban matsalar su manoma nan garin kusan garin babu manoma kenan suna karuwa na suna tashi suna zuwa bidan manoma can kauye yanzu sarauniya ce da makewayanta da babban birni na babban gari ne amma garin dan rishin manoma dan rishin makiyaya dan rishin ruwa a da duk sun ka tashi kai garuruwa cikin gonakin su
me mutanen gari ke son hukuma ta sani game da matsalolin su
shi dai babban matsalar ta hanya lugu akwai wuya a tai lugu akwai matsaloli su kukan su hanya yanzu tabbat an kai kuka so da yawa ana ce musu hanyar na ana gyaranta to har yau ba a gyaranta
masu sauraron mu duka nan mun ga karshen shirin namu shiri ne wanda murya arewa da Lola FM da haɗin gwiwa sashen Hausa na muryar Amerika suka gabatar muku ni Abdulaziz Daima nake cewa mu huta lahiya
rahoton mu na musamman a wannan makon
a ranar litinin din nan da ta gabata ne 8 ga wannan wata na Fabrairu dokar hana yawon bara ga yara kanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger dake arewacin Najeriya gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi bayanin dalilin da yasa suka dauki wannan mataki
a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yanda yaro in ya shiga primary 1 kamar ya gama
ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine kuma mun ma hana yanda za mu tunzai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara 3 4 bai san makwancin sa ba, bai san abin da yake ba, duk akan cewa ya je karatu Islamiya. Yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku, in kuwa ward nan za a koyar da Islamiya, inda Islamiya ne to baka da wani dalili zaka duk yaro ka kashe wani gari ya wahala. Yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi ya cika haƙƙi na iyayen shi da yara, amma a bar yaro shekara 4 5 ya je ka ga wasa ni na zaka ga su sha din da suna kan ci yaro na yawo dan shekara 4 5 6 ne ba haga Allah.
Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar.
Aka ɗauki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba haga Allah. To shi in ya nuna mana makarantar shi ya mu je mu samu malamin ne, to malamin ne hukunci zai hau kan shi saboda an riga an sanar me akwai doka. Kuma gwamna kuma ya fito ya ce ya kaddamar da a daina bara barace barace, kuma illolin da ke fitowa daga barace barace yayi yawa. Ana yi ma yara mu fiade, luwadi, sata, yankan rago, banda abu ya sa su a cikin wannan Boko Haram, duka ana jin ra'ayin su duk suna shiga.
Wasu na tunanin kaman matakin nan da kuka dauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a dauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba, ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara din nan.
Ai ka san rashin sani shike kawo mutane su yi wannan suke wannan tunanin. Saboda in ka duba gwamnati ba kadan ta taimaka musu ba. A yanzu a haka muna da takaddun wanda gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci. Muna da takaddun wa'inda ta ba mu tallafi, muna da takaddun wa'inda ta ba mu ɗanyen abinci ne kuɗi wanda aka ba su duk yana nan, kuma dukkansu za mu bayyana su saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba, tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu.
To yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna ne a daina kawo su ko kuma menene ne ku?
Wa'inda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kansu zo ba, amma in za ka zo ka zo da abincinka, ka zo kuma ka san cewa karatu za ka yi, malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwananka. Kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba, malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida.
Akwai hukunci koko?
Akwai hukunci wanda in bai bi ba, in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din, dole ne za a kai shi wajen kotu a yayin ka mishi hukunci.
To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambassador Musa Adamu shine shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun allo a jihar Niger, kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina, ga abin da yake cewa.
Ita wannan doka abin da zan ce a nan ni sai in ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba. Dalilin mu shine mun riga mun kai takaddun mu mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati, sannan kuma mun faɗa wa ainihin ita barista Kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake, su nuna mana abin da ba sa so, wanda za mu iya mu kokarta mu yi, wanda ko ba za mu iya ba mu nemi alfarmar yadda za a gyara.
Ni dai masu sharhi suka yi bayanin cewa daukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar mahimmanci, a maimakon daukar matakin yin amfani da karfin doka da rana tsaka bisa la'akari da yadda wannan dabi'a ta yin bara ga almajiran Allah ta dauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.